haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hakin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun tabo batun umarnin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada na sake buɗe makarantu ga ƴan ajejuwan ƙarshe na primary mana sakandare a kasar domin shirin zana jarabawar kammala karatunsu da ke tafe cikin wannan watan. Hakan na zuwa ne bayan an shafe watanni hudu da kuka yi a gida sakamakon annobar cutar COVID-19. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma ga ci gaban shirin inda wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta ji ta bakin ɗalibai game da wannan mataki na sake buɗe makarantu a ƙasar.
Malamin makarantar gwamnati a Jabi Mr. Dennis Koji ya ce an wadatar da su da kayayyakin kare kai daga ɗaukar wannan cuta da ke barazana ga rayuwa.
To wannan alubon corona ya jira mana abubuwa yadda mun gansu a yanzu kuma yadda mun dawo makaranta da yara muna koyar da su saboda rubuta jarabawan kammalawar karatunsu ya zama mana da muhimmanci saboda mu shirya su saboda su yi wannan jarabawan su kuma kammala makarantar yadda ya kamata. Kuma wannan alubon da ya zo na gani ya zo mana ne saboda mu samu mu yi gyara da duk abubuwan da ake kasan ka muna su face mask da su sabulu wanke hannu da su hand sanitizers duka da su face mask duka so abubuwan nan suna na a kasa yadda kuma yaran da malamai duka suna yi amfani da su daidai da ya kamata.
To shin kuna ganin wannan lokaci da aka bude makarantu ma ƴan ajin ƙarshe zai ba su damar cin jarabawa da ke gaban su?
Ko da shike lokacin da aka bude makarantun ƴan ƙasa muna bege da cewa za su yi nasara a wannan jarabawa saboda kafin nan wannan aluban ta shigo mun riga mun koyar da su mun shirya su don wannan jarabawa ba zai zama da abin damuwa ba.
Akwai bambanci sosai tsakanin yanayin da kuka shin an samu yara da yawa wanda suka dawo makaranta kuma akwai fargaba tsakaninsu?
Yara da dama sun fito kam amma sauransu har yanzu iyaye ba su sake su sun fito ba amma wanda suka fito ba wani fargaba mun ga su sun fito kuma suna kwazo da yin karatun malamai kuma suna shigowa aji azuzuwa suna koyar da su kuma yadda ya kamata muna bege komai zai ci gaba yadda ya kamata.
Mun kuma ji ta bakin ɗaliban makarantar gwamnati na GSS Jabi Abuja.
Sunana Zainab Abubakar. Zainab, ya kike shirin zana wannan jarabawa? Gaskiya sam din dai da aka bayar da isu kaman kadan saboda on 17 zamu fara exam kuma gashi nan ba wai wani sabubuwa yanzu gashi nan ma babban mu aka yi mun zo na class ba ana koga ma don kudin makaranta yanzu so ba za mu samu time ne a sake mai koya mana wayan sabubuwa ba gashi nan dai yanzu an ban ma waje yanzu an ce mu tafi gida don ban biya kudin makaranta ba.
Bikisu Abdullahi.
Bikisu Abdullahi ke kuma a wanda aji kike?
SS 3C.
Bikisu koya za ki kwatanta mana irin wannan yanayi da kika gani na
gaskiya irin wannan zancen ba mu taba samun shi a kasar nan ba. so farkon samun shi kenan tunda nake zuwa makaranta ban taba samun hutu zuwa arisom watanni hudu haka ba so tunda muke gida karatu ne dai in baka nan ba me mutum zai a gida mu ma gaji da zaman gida da aka ce ma za a dawo makarantan murna manka tai saboda aka abugwa dai da yawa sun canza ba kaman da ba gaskiya
so yayin da yin salon karatu da kike gida da kuma yanzu akwai wani dandali ne da kuka hada da malaman ku inda suke koyar da ku ko kuma dai akwai wani yanayi da kike koyan karatu
gaskiya inda nake koyan karatu da kaina nake ina going through abun gani ina bincika past questions ne haka nake koyan karatu da kaina a gida in baka nan ba ba wani irin yanayin koyar da karatu da yake mana kuma inda nake koya kenan da kaina nake koya a gida
kina cikin daliban da suka dawo makaranta ranar Monday
a gaskiya yau na fara zuwa
to yadda kika zo ya kika ga yanayin makaranta
da nazo gaskiya dai komai dai ya canza ba kaman da ba ba kaman da zamu zo na aji mu zo na kusa da junan mu ba amma yanzu dai an dawo watse mun aji yanzu mutane 20 ne ko ne aji mutane 20 ne kuma akwai space sosai tsakanin dukan ba kaman da yanda muke zama aji ba gaskiya
to kuma kina bin matakan kariya da aka ce a dinga yi
kaman da aka ce zamu dawo makaranta aka ce ko ne student ya zo da an sanitizer da face mask aka muke in ba kanan za ba mu shiga aji ba so abinda muke yi
to ba sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Shamsiyya Hafsa Ibrahim da Salman Abo ya haɗa mana sauti ni Hadiza Charity cewa mu kasance lafiya ma assalamu
da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin ya mace
Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu A yau shirin ciwon kyamace zai yi duba ne kan wasu dalilai da ke sanya cin amana tsakanin mata da kuma yadda yake tasirantuwa a rayuwar matasa. Mun karɓi bakoncin Hajiya Umma Umaru da matashiya Yasmin Ibrahim don tattauna wannan maudu'i.
Hajiya Umma,
za ki iya cewa mijinki ya auri ƙawarki ko kuma wacce da kusa da ke?
Sai na yaba da halinta, da hankalinta, da natsuwanta. Da tunaninta da bibi da in na gari ce za mu samu zama mai daɗi nan gaba. Amma in ba ta da wannan abubuwan gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba saboda ba za ta shigo ba ta hana ni zaman lafiya.
To wani lokacin mazajen su suna samun mata na gari su aure su amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma zama filin daga ba kwanciyar hankali. Kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba. Ana hantara ɗaya daga cikin su ne sai ka rika ɗaya wa mugunta wani lokaci uwar gidan ta wani lokaci kuma amurje sai maganar ki haka yake
kuma abin da yake kawo irin wa'annan abubuwan yana ci kishi
kumallan mata
da kuma mijin baya adalci
da rashin adalci daga ɓangaren mijin ce ne to amma ya baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa ai ba matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar
kwarar da gaskiya amma kin san mu mata ba mu gane haka ba ba kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka wata za ta yi dan idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta bata amaryan a wajen mijin in ta yi haka
to yanzu misali a ce kina tare da kawai sai mijinki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya kara ya yi karin aure da aka wayi gari sai kawo kawai a matsayin amaryar ta ke ita ba ta taɓa miki ba shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurin ta yake zuwa ba yaya zaki tunkari wannan al'amari
abin da zan yi a mace mai hankali da tunani ne na daya zan nisanci zuciya ta kar in je in yi abin da bai kamata
a zo a yi abin da na sani
ni zan yi haƙuri idan mu zuciya ne karanta kaddara bashi idan halin su ne munafici ta su gani
munafici dodo ya kace ne shi ko to amma me yake kai mata ga aikata irin wannan me yasa mata suke irin wannan cin amanar
kishi da kwadayin abin duniya saboda abin da ba na cikin kwata bazan je aure mijinta ba
kamar hasada kenan
yawa
tana hasada kawai da yuwa tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka kenan me yasa a ra'ayinki me yasa kike gani mata suke cin amana ƴan uwansu mata kuma duk wani rashin kyautatawa zaki gani mace tana jibgewa akan ƴan uwarta ne mace ko da ku akwai namijin da suke mu'amala a ce tsakanin su su uku shi namijin nan yana rashi yana kuntata mata ba ta mishi abin da take wa ita ƴar uwarta
abin da ke jawo haka hasada da kishi saboda wata ita tana ga ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kunta ta mu wannan mijin ya samu ya tura ta kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai kiga ana samun wannan matsalan
to kinga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kiran shi a kafar Hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama kake ga hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da ƴaƴa har da dangi sai kika ta aikata laifi sai ta dorawa ƴar uwarta
mace da ma in ba ni dadi bane ba a samun dadi zama da ita ya ka tabbiyar da ƴaƴanta yana yin halinta saboda cikinta ta mai wannan mata a lokaci ɗaya kuma kin ga ta ɗauki bisa ɗaya ta kasa tsinkizi saboda ta taimaki kanta ta ɓata ƴaƴanta don ƴaƴan ma sun riga sun saba da wannan hali duk inda suka je halin da za su kin ga ya shafi kowa ba ita ta
kai Hajiya Umar kin ga wannan abu so da yawa zaki ga ba ma kawai tsakanin mata ba masu zaman ƴan masu auren mutum ɗaya wani lokaci anguwa ne wani lokaci matar wane ko matar ƙani take tsiran irin wannan ana samu da ba yadda ba a samu
haka ne zaman ki gaskiya ne amma sun san halin mu ne gaba ɗaya ba wai ni na tura kaina ba a cikin halin mu ne mata ba wai ba na gari ba a cikin yanda muka ɓata kanmu za mu so mu ga ruwan mu tana ci gaba inda bukin cikin da ƴar uwata misali yanzu maƙociyarta yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana ansan albashi 1,500 ni ina ansan 50,000 ko 100,000 kuma na san cewa ne matsayin kusan ɗaya ne
ɗaukaka ne kawai Allah yawa mutum ɗaya na arziki
to kin ga wannan kaɗan zai sa a cutar da wannan mata a misali da wasu amma duk mace mai hankali za ta mata farin ciki ta mata addu'a duk inda ta ga za a cutar da ita ita za ta kare ta ba amma sai ta sani ba
to Yasmin ne kasancewar ku ne masu tasowa abinda kuke gani ana yi
a gaskiya abin da zan iya cewa shi ne ya kamata ne gaskiya mata su gyara wasu halayyan da suke sani da kowace na da halayyanta mai kyau da marar kyau to dole a yi kokari a gyara saboda waɗanda suke tasowa su samu su gani kyau su yi koyi da shi kuma ko da tana tasowa ko da halinta mai kyau ne idan ta taso ta ga abin da ake yi ita ma da shi za ta yi koyi saboda da farko za ta yi zaton ai haka rayuwa ya take to idan kuma halin ya zai ba jinin ta shi kenan zai yi ya zama ko da ta gani sai kokari ta canza ina kamata mu gane cewa kuma na faɗa a baya abin da muka yi shi na gaba shi na waɗanda suke tasowa za su gani shi na yi to mai kiyaye yin abubuwa mara sauki wa misali idan misali ya yi rasu da ta su tadda mata yi ne a gida sai idan suka zaso suka ga haka yanayin rayuwar da matan suke yi shi yaran za su ɗauka so idan suka zo suka ga cewa gida na ya zama kamar filin daga ko wani abu rayuwar da za su ɗauka gidan kuma tabbas a wannan gidan za ka ji za su tafi tadda akwai munafurci faɗa halayya daban-daban marasa ma daɗin faɗa da daɗin ji.
Me yake sanya mutane suna yawan cewa ƴan mata a zamanin yanzu wai sai ki ga ƙawa amma ana shirin bikinta miji ƙawarta bata san wane ne angonta ba. Sai an ɗaura auren wata mata ce ba ta so a san angon.
Eh to gaskiya an angon da ɓangaren mata yanzu suna da gaskiya idan ko ni gaskiya hukuncin da zan yanke kenan. Sabida yawanci ƴan matan yanzu ba su da roƙon amana ne sai idan kina wannan kika kuskuren nuna wa ƙawarki saurayi. Tabbas ba mamaki idan ba ki yi sa'a ba kuma an in ba Allah ya yi mijin ki bane za ka raba ku ko da ba dan ita ta same shi ba za ta na hasaran ne bi ya tsaka ga yake kula da ke da abubuwan da yake yi miki za ta na jin haushin haka ko kuma ita ba ta da saurayin da ya kai shi ko ba za ta same shi ba za ta bar ki da shi ba
Hajiya Umma har ya kai ki ga hasada idan wannan zamani da Allah ya kawo mu
zamani ne da mata suna iya neman nasu daga cikin gidajen su
ko me take yi in dai halin ta ne sai ya bayyana ko 1500 take karba ni a ce a misali wata kuma tana karban miliyan sai ta nuna halin ta nan na hasada da shi
amma hasada da shi nan wai wajibi ne mata su yi shi
da wajibi ba ne wani lokaci daga tarbiyyar iyali kuma dinki tsakani da Allah kowane dan adam na ci dai tana da shi dai idan baka son mutum tsakani da Allah ba za ka taɓa dinkin shi ba
bari ba ki misali akwai wata mata da rashin amana da na mata ke ne nake so in ba ki misali mata ce take zaune da yar babarta wato a turanci ana cewa cousin kenan to tana zaune da wannan yarinyar mijinta ya nuna mata yana ce aure iyayen wa'ancan yarinyar suka ce mata ai akwai bikin wannan yarinya an je ɗora aure sai aka ga cewa ai auren mijinta aka je kuma auren wannan iyali ta ce gabanta ta aure mata miji
don da miji ne kuma a lokaci da zai zaki ga iyayen yarinyar ne
kuma
maganar hasada da ne kenan da kishi saboda ne iyayen yarinyar kila akwai abin da suka gani kila yana da dan hali to kadan abin duniya shi yasa suka zuba ado yar uwa ta tarihi da aure mata miji kuma ga shi ba shi da tarbiyya sai yake ga kuma halin da yake ba kamar na matarsa yana so ya dawo ma matarsa da kai da zai ba ne shi iyayen ta ne da shi mijin musamman
to anan ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan makon ku tana da mu a makon gobe don jin wani sabon shirin ciwon yamace a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin musamman ma Julie Lovers Gresham ne Aisha Mu'azzam ke cewa ku kasance lafiya ma'asara
sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sunana Ma'azu Taylor ya ta fanda musu ya suke a kamar hukumar mulki ta gaba jihar Sokoto Najeriya a muna da ra'ayi akan mu uku dole ne mu alaga Aminu Balarabe sarki Zubairu da kuma dole ne namu a Alhaji Zainabu da ni Ma'azu Taylor chairman na PTA ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto daga bugun garai cewa za ta rabu da ilimi da gwamnati domin rayar a ilimi da kuma kwamishinan ilimi na jihar Sokoto ni waɗanda da ra'ayi na kurfi cewa nan garin Wangu secondary school mun ji na aji a block daya aji biyu an tsara ki bol gaskiya saboda canjin yanayi da tsadar rayuwa aikin nan ya yi ƙarami kuma an yi wani kwamishinan ilimi wanda yake mamanta sunan shi ya zo nan gara mai da gwamnatin da ta gabata ba a kuma ba da haka ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto da kwamishinan ilimi da a zo a bibi block ɗin nan ajibi wanda mun kai ta aikin gayya a garin Yengu wala da a taimaka a tsayin da muka bukata a wurin nuna a sa gambara shi da rabi
assalamu alaikum sashen Hausa Radio America mai magana Bishir Baka auren auta dan albasa ta tsara karanta a Najeriya ina tsoro kira ga gwamnatin tarayya ya kamata gaskiya a taimaka wa talakawan Muhammadu Buhari talakawan Najeriya su suka zaɓe ka amma yanzu ba mai shawara irin talakan Najeriya mai ya ƙara kuɗi dawa ta ƙara kuɗi masara ta ƙara kuɗi shinkafa ta ƙara kuɗi a asibitin ga a kula da talaka hanyoyi ba su kyau ba tsaro a Najeriya na wani fararen gaskiya kamata gama sai mai ba shawara ba har kai a kan kafin wata labari ya kamata shi muka idan ba har bijin ku kai in Najeriya talaka to ya kamata a ce an duba talaka
assalamu alaikum murya amurka yadda Alhaji Madiru dan uwa mai Allah da cikin gari shawara ga yan uwana yan Najeriya da makwautan Najeriya Nijar da Kamaru da Chadi da Kotono da Lome da Ghana da saura kasashe na Afirka don Allah yan kasa daina ɗebe ma shugabanni albarka ku san kai musu addu'a idan suka zama nagari wallahi kaka yanki saka idan Allah ya karbi addu'a suka lalace wallahi wahala kullun karuwa duba ku gani Allah bashin cinuwa don idan Allah a daina cine mashi wakafanni a jingaye musu addu'a
assalamu alaikum wai Hausa sunana Muhammad Sani bafarran mashugul ko jama'a nija don Allah biyo ina son cikin mun da famu ga girman shugaban kasa don Allah dan girman Allah a cikin ya mana hanyar murka take da kanta gore zuwa makwa wallahi an daina aikin kwata kwata amma muna ji irin cigaban da ya taji da kwanta daga yawo zuwa kuku an ci abin da ya rage da wasu kilomita ɗaya ba ko mita 30 ba kilomita 30 ba to don Allah dan girman Allah muke neman shugaban kasa san kwangilan da ke yin aikin hanyar yawo zuwa kuku Allah ya saka mishi da alkhairi san kwangilan da aka ba kula da hanyar mu daga kwanta gurbi mu kira ki yaji tsoron Allah don girman Allah ya dawo a cikin bar aikin na talakawa na bala'in wahala ta aikin kuma shugaban kasa gaskiya ya kamata sanya kwamiti mai karfi ta zo Niger State domin ya dage ya kira abin da ke jira na shi APC dan da muka nema ana ganin shi ko a ana ganin aka kan haka saboda akwai masu mana jike da kudi duk da hakin nan yanzu ana saida mana shi a nan Niger State don shi yankin da gwamnan mai yi ana sai sa mana shi naira 1500 2010 abin da ka bayar akan 2000 a saida mu talakawa kuma duk san kasuwan da aka san cewa da sai mu talakawa da take na shi sai take ma ba zai kai gari ba don Allah dan girman Allah shugaban kasa da ministan noma ku sanya ido a Niger State kuma a Gansu idan ana wahalar da mu mutu wahala don Allah aikin mu ya tsaya tsak babu aiki sannan babu kyauta mu yan siyasa kuma sannan babu yin ayyuka a kasa don Allah dan girman Allah ya kamata a dauki mataki shugaban kasa a duba to sai mu talaka wannan Niger assalamu alaikum sai an ji assalamu alaikum sai an ji namar America tuwar hali ba ko dai magana tallafi ba wai na corona virus ba ko a garin Jega da kasar karamar hukumar mulki ta Jega wana da mazaba 11 bakwai wajen daki ko tana cikin gari bakwai din nan an ba su tallafin gwamnatin tarayya na 2500 da ake bayarwa amma mu cikin gari an hana mu da babban da dubi ba alhali mu ne na farko da muka yi shari'ar kasa daga Jega zuwa Abuja domin sanya Buhari murna ba mu san abin da mutanen garin Jega suka yi ma gwamnatin tarayya na Jega ba saboda haka maganar tallafin corona virus ba mu san wanda an kaba shi a garin Jega
assalamu alaikum kashin Hausa na murya America tunana Hassan wanda aka fi sani da Malam Hassan Darasta a ɗan Burji har yau ina kira ga masu yiwa Janar Muhammadu Buhari mun wani fahimta da su gane cewa Najeriya fa ba ƙauye ba sannan Najeriya ba gari ba ne kwaya daya Najeriya tana da girma ku tuna da cewa bawan Allah nan an nemi a halaka shi saboda mutanen Najeriya ya je ya yi jinya ya dawo duk akan kan Najeriya sannan in kuna da wani gwani wanda ya fi Buhari a yanzu ku bari wani ya zo wanda ya fi ya riƙe Najeriya ya ƙarasa wannan mulkin mu gani ni ne Abubakar Garba da Obasi Kore kuma baki rayuwa akan maganar Obasanjo ne da yake ya kamata mutaka su yi kokari su karɓi mulki a Najeriya da sauran su amma ya manta su suka sa ka kuɗin Najeriya su suka saida wa kansu dukiyar arzikin Najeriya na ƙasa da filaye da sauran su su suka tagayyar yaran suka rasa abin yi don haka yaran mu da za su hau yanzu ma dukan su ɓarayin ne tunda ba a koya musu da'a ba gwamnati ba ta ha gidan su ba ta ha to dole ne kawai haka marasa da'a ne za su sake hawa gwamnati
ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji tare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri